Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen radio muryar Amurka wato VOA Africa mita 102.5 zangon FM ko kuma ta amfani sarauniya Nomad Far'a da LOL da kuma Niya. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ali Mustafa na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan yanayin lafiya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta fara bada tukuicin da ta alƙawari ga mutanen da suka kwarmata mata wuraren da aka boye kudaden sata. Za mu ji rahoto akan wannan. Kamar kowane dare Asabar muna tafa da shirin tsintsiya da kuma nazarin dattawan arewa. Muna tafa da tasirin azumi gare ni daga bakin wani mai sauraro, sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce ɗaya daga cikin sojansu ya bindige sojoji biyu na Amurka har lahira, kuma ya raunana wasu biyu a gabacin Afghanistan din. A yau Asabar ne wannan al'amari ya faru a can gundumar Achin da ke lardin Nangarhar, kuma nan take su sauran sojan Amurka su ma suka bindige mutumin, kamar dai yadda kakakin gwamnati a Taula Kuyani ya gawa nan gidan rediyonmu da Amurka. Shi kuma wani mai magana da yawan rundunar sojan Amurka ɗin da aka tuntuɓa kan lamarin ya tabbatar da cewa lalle suna sanar da abin da ya kira a kowar wani al'amari da ya faru a gabacin Afghanistan, kuma za su ba da ƙarin bayanai da zarar lokacin yin haka ɗin ya yi. Sannan kuma wani kakakin na ita kuma ƙungiyar Taliban ya ce su ne suka cinna ta'asar, inda ya ce mutumin da ya harbi soja na Amurka mayaƙin su ne. Sannan a ƙasar Turkiya kuma gwamnati ta kame shugaban ƙungiyar ba da agaji ta Amnesty International, wanda gwamnatin ta ce yana jiran a soma mashi shari'a a zargin da ake mishi na zama ɗan wata ƙungiyar ta'addanci, a cewar kamfanin dillancin labarun AP, wacce ita kuma ta samu sanarwa ko bayanin daga kamfanin dillancin labarun Anadolu na gwamnatin Turkiya ɗin. To sai dai har yanzu shi kamfanin gwamnatin bai maido da amsa ba ga gayyatar da tashar rediyon mu da Amurka ta yi mashi na ya tabbatar da kamun da aka ce an yi wa shi Tanner Kilic, wanda kuma tun ran Talata ma shi yake tsare. Amnesty dai ta ce kamun ma'aikacin nata kamar wani mataki ne na raina shari'a. An kama Kilic tare da wasu lauyoyi ne a yammacin ƙasar bayan da aka zarge su da laifin amfani da wata sabuwar fasaha da ake kira Bylock, wacce fasaha ce ta juya ma'anar kalmomi da saƙonnin da ake aikawa ta hanyar gizo. Wato ta hanyar duniyar gizo kenan, wanda kuma ake zargin shi ne magoya bayan shehin malamin nan Baturkiye da ke zaune a nan Amurka, Fethullah Gulen, suka yi amfani da shi. Daman dai shi Gulen shi ne hukumomin Turkiya da suke zargi da cewa ya jagoranci yunkurin juyin mulkin nan da aka yi, wanda bai ci nasara ba a bara, abinda shi Gulen ɗin kuma ya sha musanta shi. To muna ba ku labaran duniyar nan ne daga Washington a sashen wasu namu da Amurka. Gwamnatin Somalia kuma ta ce za ta rama ƙazamin harin da mayakan ƙungiyar Al-Shabaab suka kai a kan wani barikin soja da ke Galgala, inda suka kashe sojoji 48 a ranar Alhamis ɗin da ta wuce, wanda kuma wannan shi ne aka ce mataki mafi muni da aka taɓa kaiwa a kan duk wani sansanin sojan ita Somalia. Shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Farmajo ya la'anci harin, ya kuma yi ta'aziyya ga iyalan sojojin da aka kashe. Hakuma ya ce gwamnatin shi za ta taya hukumomin lardin Puntland wajen ɗaukar fansa a kan wannan hari. Wannan alƙawarin nashi ya biyo ne bayan alwashin da shi ma shugaban yankin Puntland ɗin Abdi Waili Muhammad Ali ya yi na cewa suna nan sun ƙaddamar da yaƙi ga dangadan a kan Al-Shabaab da ke yankin Galgala. Hukumar ƙasar Iran kuma sun ce Amurka da Saudi Arabia ne suke ɗora laifin ba da goyon baya ga mutanen da suka kai hari a majalisar dokoki da wata muhimmiyar makabarta da ke Tehran, inda mutane 17 aka kashe a lokacin da yake jawabi a wajen jana'izar dubban mutanen da suka halarta. Shugaban addini na Iran ɗin Ayatollah Ali Khamenei ya ce wannan halin da aka kai ranar Larabar da ta wuce ba abin da zai yi illa ya sa mutanen Iran, waɗanda dama dai ba son gwamnatin Amurka da ta Saudiya suke ba, su ƙara tsanansu. Ayatollah ɗin ya ce tagwayen hare-haren da aka kai a kan majalisar dokoki da kuma wanda aka kai kan makabartar tsohon shugaban addinin Iran ɗin Ayatollah Ruhullah Khomeini ba za a sa gwiwar mutanen Iran ta yi rauni ko kaɗan ba. Jiya Juma'a, ‘yan jaridu sun tambayi shugaban Amurka Donald Trump idan ko a shirye yake ɗauki rantsuwa dangane da shaidar da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka ta FBI James Comey ya bayar game da zancen da ya ce sun yi da shugaban. Inda Trump ɗin ya ba da amsa cewa lalle 100% zai ba da bayanin, to amma kuma sai ya sauri ya ƙara da cewa ba zan rantse ba fa. Duk da haka Trump ya ce a shirye yake amsa duk wasu tambayoyi da za su fito daga Robert Mueller, wanda shi ma wani tsohon shugaban hukumar FBI ne, wanda shi ne yanzu aka naɗa matsayin shugaban hukumar gudanar da bincike mai zaman kanta, wacce za ta bi diddigin gano ko Rasha ta taka wata rawa a zaben bara da aka na shugaban ƙasa na Amurka. Yake amsa tambayoyin ‘yan jaridu lokacin da yake tarbar shugaban ƙasar Romania Klaus Iohannis jiya a fadar White House. Trump ya ce James Comey ya faɗi gaskiya abubuwa da yawa, amma kuma ya faɗi wasu wanda ba gaskiya ba ne.
Labaran duniya kenan aka saurara. Madalla, gwamnatin Najeriya ta ce ta fara rarraba kudaden tukuncin da ta yi alkawari ga waɗanda suka tsegunta mata wuraren da aka ɓoye kudaden sata. Ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani.
Kawo yanzu, ministar kuɗin Najeriya Kemi Adeosun ta tabbatar da cewar mutane 20 da suka kurmata bayani da ya kai ga gano kudaden sata kimanin naira miliyan 11,635 za su samu tukucin naira miliyan 375,875. Ministar kuɗin Najeriya uwar gida Kemi Adeosun ta ce an mai dan gyara cikin tsarin na kurmata bayanan kudaden satar, da halin yanzu aka samar da tsarin matakai na ɓoye suna da kamanin duk wanda za a baiwa tukucin don samar masa da kariya. Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce wannan tsari na kurmata bayanan kudaden sata abu ne mai kyau, sai dai ya yi jan hankali.
Tsarin yana da kyau don ba Najeriya suka fara yi ba, domin wannan ɗin tsarin nan zai sa mutane su yi takasantsan daga ma satan da maza yi, tunda yake yanzu idan kai sata wanda zai shigar ma da wannan satan gida ko kuma wanda za ka je a yi ajiya, to wannan mutumin nan da yake ko mutanen da yake da ko kashin kazan da kake ci ba sa gani, to yanzu za su iya su ma su je su tsawar da wannan maganan su samu kasonsu. Saboda haka zai rage tsananin sata ɗin da ake na farko. Illa iyaka shawaran da za mu bayar shi ne a rage yawan surutu a kan wannan maganganu na, duk da yake an ce za ana ɓoye sunaye ko kuma alamu wanda suka kawo wannan bayanai ne haka. Amma yana da kyau.
Ma'aikatar kuɗin Najeriya ta ce za a ke ba da tukucin ne bayan kotunan ƙasar sun mallaka gwamnati kuɗaɗen kafin daga bisani kuma a cire musu haraji. Comrade Abubakar Abdulsalam, ɗan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa ne a Najeriya.
Maganan wannan tukuci ba ma a kan maganan yaƙi da cin hanci da rashawa na kwacin kuɗi da aka sata kada ya kamata ya ba. Ya cancanta ma a yi expanding ɗin shi a faɗaɗa shi zuwa duk wasu koyi kamar irin na jami'an tsaro, da saboda haka in aka faɗaɗa wannan tukuci da ake bayarwa a cikin aiki na 'yan sanda da wasu aiki na kaki-kaki sauransu zai taimaka wa ƙasan gaba ɗaya.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, masu sauraro ku gyara zama ga Juma'a Ali da shirin nan na tsintsiya.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Juma'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da za mu ci gaba da tattaunawa da Malama Kirsi da kuma Malama Aisha akan muhimmancin zaman lafiya. To Malama Aisha da Malama Kirsi, masu yin magana kan ce idan ɓera na da sata, to daddawa ma na da wari. Gara mu bugi jaki, ewa mu bugi taiki. To Malama Kirsi, muna ta maganar shugabanni su kuma mutane fa.
Yanzu yanda za mu yi mu gyara wannan zaman da muke ciki shi ne duk wani ɗan siyasan da ya zai same ka da kuɗi, yanda kika ce a ansa, amma ra'ayinmu mun san inda ra'ayinmu yake, don kuɗinmu ne aka sato aka kawo mana kuma. Amma in ni ne left for me outrightly zan gaya ma mutum ba zan karɓa kuma ba zan yi da kai ba. Ba zan karɓa ba kuma ba zan yi da kai ba. In har mun tashi with one voice mun ce muna son mu naɗe gaskiya mu ajiye a gwamnati, za mu iya yi. Za mu iya yi ba abin da zai hana mu yi. Once in mun haɗa kai yanda kin san aka daura su sai aka aje su sai ya kwashe datti. Don mun hada kai zamu kwashe dattin Najeriya gaba daya tas mu fidda shi. Amma in an zo za a yi wannan sai ce nawa ne a can bai kamata. In ya zo ya ga yan ya shuka min ra'ayi sai ce a wannan fa ai uncle dina ne, wannan kawuna ne, wannan brother na ne. Sai abin da ya kawo sai ni inje ina talle tallan ƙarya ina ga ya ma mutane ina jin ra'ayinsu. Kuma kin ga bai cancanta ba, bai kamata mu yi haka ba. In mun hada kai mu hada kai kuma unity sai da gaskiya kamun zai tsaya. In ba gaskiyan magana ba zai taba yi ba. In mun fita da gaskiya leaders din mu sun fita sun nuna gaskiya kamar yadda ta bada example ga su Gawan, ga su TY, ga su Babangida, ga su Abdulsalam. In sun tashi da gaskiya wallahi zaki ga followership za su bi su akan gaskiya ne.
To ke malama Aisha mutane za su taimaka.
Ai mutane sun yi yanda aka yi zaben Buhari kowa ya gani da idon shi. Kowa ya gani mutane talakawa ne suka fita suka zai da Buhari suka zabe shi. Karfin talaka ne ya kawo Buhari kan kujera. Amma kuma a inda kuma yau talaka zai yi aiki shine talaka sai ya zama shi matuci ne. Yau ana kokarin ma a gyara talaka shi yake hanawa. Yanda za a yi dole ne a yi zamana cewa ni fa a insist on ya zama akwai leadership. Idan muna da leadership shi talaka wanda za a yi Nigeria we are good followers. Mu mabiya ne. Kuma Nigeria muna bin kowanne yanda ya zo. Dole ne ko ina kowane alkarya za a samu mai kyau da mara kyau. Shi ne yasa duniya ma yake da daɗi. Ko Allah da muke tare da shi in mun zauna mun ce bautar shi za mu ga sako ba za mu tafi daidai ba.
To amma
dole ne a samu marasa kyau da mai kyau. To masu kyau inda su danne marasa kyau. Ya zamana cewa kamar yanda ake ce change beginning din nan da ake kalla. To kowa ya fara canja rayuwar shi, kowa ya canja halayen shi. Ai dukkan mu mun san mai kyau mun san mara kyau. Duk dan adam ya san abu mai kyau da mara kyau. Ba wai bai sani bane yake yi.
Ko yaron da aka haifa yau ya san mai kyau da mai kyau. Tunda in yayi fitsari ba a canja mishi kamfai ko napkin ba ihu zai ta yi. To yawa.
Yes, to tunda dukkan ku mun san mai kyau da mara kyau, ya zamana cewa yanzu mu ne za mu yaki da junanmu. In kana tafiya ka ga wani yana abin da bai kamata ba ka tsaya kai correcting nashi. Ka ga naki da layi a banki. Mutum ya zo ya wuce gaba na nace mallam koma I am on the queue. Ko you ask for my permission or ka koma baya. Ya tsaya ya kalle ni yace eh ask everybody. Kuma kowa ya ga haka din. Ya ji kunya mutum na embarrassing nashi gobe zai yi haka ne ba. Ka zo kana abu kana yin abu kowa yana kallon ka. Wani idan ya kyamaci abin da kake yi ko kai shamping traffic light ko kai menene wani ya kyamaci abin da yake sai kalle kai shi da ido. Ayi magana. Ai aka ce makaho bai san ana ganin shi ba sai an jefe shi ko an taba shi. To don haka mu zama muna mun sa ido akan kasar mu, akan mu, akan yayayen mu. Idan ka ga danka yana abin da ba kyau ga ya mishi. Idan bai ji ba da ke shi idan bai ji ba kai embarrassing nashi ka nuna ma mutane. To gobe ba zai yi ba. Dama uku ne hanyar punishment din. Ko kai embarrassing mutum, ko ka dake shi, ko kuma kai mishi fada. Abu uku ne. So idan kai mishi fada bai ji ba, sai dake shi bai ji ba. Sai ka embarrassing shi, in ya zama embarrass, gobe ba zai ƙara yi ba. To duk duniya haka ne abu ne.
To kamar da yanda kuka ce din mu din ma mutane mun san yanda za mu yi mu taimaka din. To daga ƙarshe bari mu fara da ke malama Kristi akwai abin da zaki ƙara.
Ni dai na riga na yi magana yanda Allah ya haɗa mu tare. Mu haɗa kai mu yi zaman tare. Ko mun ki ko mun so. Kai baka halice mutum ba fa. Sai ka ɗauki wuka ko ka ɗauki makami ka kashe shi. Me ka yi kenan? Ka ce Allah bai yi daidai ba kenan. Kin ga kuwa akwai wannan punishment ɗin. Mu dinga tunani akwai ranar tashiwan kiyama. Kowa zai ansa ya faɗa abubuwan da ya yi da bakinsa. Kuma za a passing judgment akan kowa. Mu dinga tunawa leaders dinmu su dinga tunawa akwai ranar mutuwa. Duk dukiyar nan da suna tarawa fa gaskiya ba wanda zai tafi da shi. Nigeria would have been in the Committee of Nations amma ina sace-sace ya yawa. Mu jama ƴaƴanmu kunne, mu jama mazanmu kunne. Duk inda ka samu kanka dan Allah, dan Annabi ayi na gaskiya. Ayi na gaskiya don me? Don posterity, don gobe, don ka samu ya samu cin gaba. Don tashin hankalin nan ba sa kawo development. Ina za ga development? Babu. Ba za a taba ga development ba. Za a taba ga gyaran kasa ba. sai dai a ta ganin gwata, a ta ganin hanyoyin da ba kyau, ba development. Dibi mai duguri abin da ke faruwa. Yanzu ne ma an ji ana dan gyare-gyare.
To ke kuma malama Aisha, wani ƙarin bayani zaki?
Ni dai ina roƙon iyaye su sa ido akan tarbiyyar ƴaƴayensu. Ku tabbatar kowane mahaifi ya zama mai nasiha ma dan shi. A kullum idan yaronka yana wani abu karka gaji da yi shi magana, kuma a kullum ya zama ana ma yara magana da natsuwa, a nuna musu zahiran gaskiyar rayuwar duniya. Kar a tashire yara da rayuwa na ƙarya, domin kar a yi famfarin yara su tashi cikin rayuwar ƙarya wanda in suka tashi ba su tarar da haka ba sun shiga uku. Dole su yi sata. A zauna cikin gaskiya, a yi rayuwar gaskiya da gaskiya tsakanin iyaye da ƴaƴa, tsakaninmu da society ɗinmu, a nuna musu gaskiya. Daya, biyu, shugabanni mu yi kokari mu zama mabiya mu shugabanni, domin Annabi ya ce duk sanda mutum ya bijirewa shugabanci ya bijirewa Allah. Annabi ya ce ku bi shugabanninku, ko da ya zama bawanka ne ya zama shugaba a kanka, kai mashi biyayya, kai mashi addu'a mai kyau, ka bi shi da magana mai kyau, bi shi da ladabi. So ya kamata yanzu mu karanta littafin Tanasu, mu san cewa duniya ba jiran wani yake ba, ba haka muke ba yau, kuma ba haka muka samu kanmu ba. Tunda muka samu kanmu a haka yau, yanzu sai mu gyara kuskuren da muka yi a baya, mu gyara, mu yi kokarin zaman lafiya a tsakanin mu, kamar yanda aka ce makwabtanka goma hannun dama goma hannun hagu, nan ya zama kowane rana ka san waye a gefenka dama gefenka hagu. Idan kowa zai yi haka a round unguwa daya, kowa ya zama ya san dan uwan shi an zauna lafiya, to za ka ga mun fita hanyar tashin hankali, mun fita hanyar tashin bumabumai, mun fita hanyar komai, domin kowa ya san kowa. In wani yana yi ma ka sani, matanka ta shiga gidan makwabcinka, makwabcinka ya shigo gidanka ya gaishe ka, danka ba lafiya makwabcinka ya shigo ya gaishe ka, kai ma ka ji wani abu ya faru a gidanki ka je ka gaishe shi. Muna zumunci a kowane wuri, kowa ya san kowa. To wannan zai rage mana fitintunu a tsakaninmu, domin daga kaga fitina za ka gaya mishi wani wannan ba abun ba zai maka alheri ba. To amma idan mun shiga kowa ya zama yana sirri, ka fita ka kulle kofanka, ka shiga ka kulle kofa, kana ɓoye abin da kake ciki, to ba ka da gaskiya zama da mutane. Don haka mu zauna tare, mu buɗe wa juna zaman tare, kamar yanda muka tashi muka tarar da iyayenmu suna yi, mu ci gaba a haka. Mu riƙe ƴan uwa mu zauna, ba musulmi ba krista ba wanda ba shi da addini, dukkanmu ɗaya ne Allah ya halicce mu. Bambanci kuma shi Allah da yana so duk duniya su yi krista za su yi, in yana so duk duniya su zama krista musulmi za su yi, in yana so duk duniya ma ba za su yi musulmi ba Allah zai, tunda shi ya halicce mu ba da sanenmu ya halicce mu ba. Don haka ya sa ka akan wannan addini ya yi ne ya gwada ka, ka yi abin da Allah ya gaya maka, kar ka shiga haƙƙin wani. Domin Allah zai yi hukunci a tsakaninka da shi, zai kuma yi hukunci tsakaninka da zamantakewa na mutane da suke tare. Mutane su san cewa a kullum abin da suke yi akwai haƙƙin Allah tare da su.
Dama masu yi magana kan ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba, kuma aka ce idan kunniya ji jiki ya tsira. To malama Kristi da malama Aisha, mun gode da kuka samu dama kuka zo wannan fili na tsintsiya madaurinku daya.
Mun gode mama.
Masu sauraro, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba.
To a gaida Jummai masu sauraro, ga Ibrahim Kalmasi Garba da Zauren Dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda na faɗa a makon jiya, sabanin yadda aka saba, ba za a ji yadda ta kaya daga gogon ilhikaya ba, saboda wasu dalilan da suka fi ƙarfinmu, har sai ranar 24 ga watan nan na Yuni. To bari mu wuce zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Rabaran Kanan Bulus Sabo daga Ikara Kaduna, da Sheikh Yakubu Yahaya daga Katsina. Ga Sheikh Yahaya.
Dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya, tarihi za mu koma. Su Fulani Misali, bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba. Ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature, zamu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibin su Hausawa ne, to su ne kaman masu masaukin baki, su suke da kasa, su suke da wurin noma. Su kuma Fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane, suna yawatawa ne, amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna. Su suka zo mana anan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman. Saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alheri kuma ana rigima ba, bai fi dace ba. Saboda haka Fulani ya kamata su zama sun dauki matsayin su na manya. Su kuma waɗannan a matsayin su na masu masauki su ya kamata su a mutunta juna. Mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban. Ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya hada su ba, saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda. Manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau, ku lura ku gani. Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu faɗa. Kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba. Ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne. In kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku, su waɗannan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari, kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi. To in ya zama kuma an samu irin wannan, to a ina ne za a tsuguna a yi noma? A ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo? In ya zo kaga shikenan sai zama an wayi gari kawai, duk abubuwa sun tabarbare. Ba mai ce ma wani bari, ba mai ganin mutuncin wani, ba mai ganin girman wani, sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye, wanda ba a san su ba, amma ta ƙarƙashin ƙasa su ne suke amfana da waɗannan rigingimu din. Saka ya kamata su zauna su fahimci Fulani, su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya, domin a samu fahimtar juna. Kuma ya zamana kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke. Allah kala a ji sauki komawa al'amura da suke kamar da ai da muka sani can da shekara 50 60 da suka gabata. Dai wahalan gaske take al'amari ne na Allah, yana yiwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din. Amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi, wace rawa za mu taka mu a matsayin mu na Fulani misali, ko matsayin mu na manoma? Ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma, ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri. Wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu. Su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abinda ake cewa muqawwimatul hayat, abubuwa na rayuwa, ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi, lafiya, hanyoyi, tsaro, tattalin arziki. Sai da yake wato ainihin za a wayi gari ana da waɗannan ɓangarora guda uku. Ɓangare na farko shi ne wato a samu abin da ake cewa middle class, wato matsakaitan masu kuɗaɗen shiga, ya zama su suka fi yawa, ya zama marasa shi suna da ƙaranci wanda ba su kai na yawan middle class ba. Sannan kuma na ƙololuwa wanda ake cewa high class, su kuma su zama ƴan kaɗan ne. Yan kaɗan su zama high class, mafi yawa su zama su ne middle class. Na ƙasa ƙwarai su zama ƙasa da na middle class, sosai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya.
Shi ma Rabaran Sabo ya ce.
Jama'a assalamu alaikum, mai magana Rabaran Kanan Bulus D. Sabo ga Ungwada Asabe Kubau Local Gamman Ikada Diocese. Ina so ne in kira ga jama'ar mu musulmi da Krista. Iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya. Mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu. Muna zaman lafiya da juna, ana rungumar juna, kasuwar mu ɗaya, wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce. Kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya ɗora shugabanci, har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai, a majami'u, wa jama'armu cewa a yi zaman lafiya. Ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali, al'umma ba za ta ci gaba ba, kuma ibadan ma ba za ta yi ba. Don haka ‘yan uwana, ina kira a gare mu mu ƙarawa kanmu zaman lafiya, mu kuma nuna wa ‘ya’yanmu. Na biyu, kada mu nuna kabilanci don mutum na yankinka ko kuma kai kana wannan ƙasa. A dukkan mutum da Allah ya halitta, Allah ne ya halitta shi. Mu yi zaman lafiya, mu manta da bambancin kabila, mu samu zama don ci gabanmu da kuma rayuwar ‘ya’yanmu. Sannan ina kira ga ‘yan uwa manoma da Fulani, da ku Fulani da manoma ‘yan uwan juna ne, wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara. don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya, domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so, wannan kuma bai kamata ba. Wanda dabbobin nan da noman da muke yi, in dai ba wani yi abin kware akan abin da yake da shi ba, nan fa za mu bar shi a kanan duniya. To don haka ina kira a gare mu, mu yi zaman lafiya. Kada dan Fulani shi wa manomi gona, kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tawar dan Fulani hankali akan dabbarsa. Don aka yi wannan, za a zauna lafiya a ji daɗin juna. Sannan ina kira ga gwamnatin tarayya a koma ma noma, mun gode kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma, tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa, wannan babban alkhairi ne. Amma kiran da nake a gwamnati shi ne talakan Najeriya ta ce masa bismillah akan noma, shi kuma talaka ya amsa. To amsa da ifa, noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai da su yi wa Allah shi goyi bayan shugaban ƙasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma, domin noma shi ne babban ƙashin gadon bayan cigaban al'umma. ‘Yan uwa mu dubi ƙasar Malaysia, an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba. Yau man fetur ya zama fa ba abu ne da yake daraja a duniya ba, an dogara da mai yau ba abin dogara ba ne. Idan muka dogara da noma, kowanne manomi zai samu abin biyan bukata. Za a rage matasa zuwa birni, yanzu noman nan ne yake daraja, ina kadari. To ‘yan uwa, noman ba zai yiwu ba ya gwamnati, sai da sa hannunku ku ba jama'a taki. Ko da daga cikin kashi 100 a samu kashi 10 na takin zamani, domin idan ba taki babu noma. Jalla allazi wahidu kafana
ka kama mana ahadu guda sumaju. To ma dalla yanzu kuma sai tasirin azumi.
Hassan Abubakar ni mazaunin cikin garin Bauchi ne. Shi azumi yana kusantar da ni tsakanina da Ubangiji na. Zaka samu akasari yawancin mutane lokacin azumi to gaba daya an ta'allaka ne wajen bautan Ubangiji, roƙon gafara, neman afuwarsa da kuma dacewarsa a cikin wannan wata mai alfarma mai girma. Bada bayan nan kuma zaka samu ko mutum shi kanshi lafiyar jikin shi ma, likitoci ƙwararru sun yi bincike sun gano cewa wannan azumin lalle yana ƙara lafiya, saboda duk wasu abubuwa da ke aiki jikinka za su samu hutu. Kuma wannan su masana sun yi ittifaqi akan lalle yana ƙara ingancin lafiya wa ɗan adam.
To kada amince ana tare ne da sashen Hausa na VOA.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta soma da shan kashi a wasanta na farko na neman gurbi a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019, inda yau kasar Afirka ta Kudu ta doke ta da ci 2-0 a Oyo, babban birnin jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriyar. Najeriyar wacce ake lissafawa a cikin manyan kasashen nahiyar Afirka a fagen ƙwallon kafa, ta kasa samun shiga a cikin gasanni biyu da suka gabata na nahiyar ta Afirka. To amma kuma fafutukarta na samun shiga gasar ya soma fuskantar kalubale da wannan kashin. Lamarin iri ɗaya ne ga ɗaya kasar da ke cikin zaratan Afirka, wato Zambia, inda ita ma ta sha kashi a gidanta a birnin Ndola daga kasar Mozambique da ci ɗaya da nema. Duk da yake kasar ta Zambia ce ta mamaye dukkan lokacin wasan, to amma ta kasa jefa ƙwallo a raga kafin a minti na ƙarshe na wasan, sa'ad da Mozambique ta sami zura ƙwallon da ta bata nasara akan Zambia ɗin karon farko a tarihi. To sai dai kasar Malawi kam ta sami yin galaba ne a wasanta na farko a gidanta a rukunin biyu, inda ta karbi bakuncin kasar Comoros ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema. A rukunin na biyu kasar Kamaru ma ta yi nasara akan Morocco da ci ɗaya da nema a Yaounde, yayin da Burundi ta doke kasar Sudan ta Kudu da ci uku da nema a rukunin C. Zakaru daga rukunoni 12 da ke fafata wasannin na neman gurbi ne za su sami tsallakewa tare da kasashe uku mafifita da suka zo na biyu, da kuma kasar Kamaru da za ta karbi bakuncin gasar. A kasar Ingila da alama kungiyar ƙwallon kafar Manchester United ta raba gari da ɗan wasan ta Zlatan Ibrahimovic, bayan da ta ki sabunta kwantaraginsa. Ibrahimovic ɗan shekaru 35 ya rattaba hannu ne da kungiyar na tsawon kakar wasanni ɗaya a bara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
to a gaida Murtala da wannan kuma muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin Ibrahim Alfa Ahmed a madadin dukkan ma'aikatan ma nan BOA ke cewa mu huta lafiya.